This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da download da kuma niyya muryar arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma din ni dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da hantsi. Za ku ji ƙarin bayani game da miyagun nan da jami'an tsaro suka kama a sassan Najeriya.
An kamo wasu mutane wanda su ne shugabannin wannan abubuwa, kuma an samu abubuwa da yawa a hannunsu kamar su makamai.
Za a kuma ji cewa tsaffin kansaloli a jihar Niger sun yi garkuwa da jami'an gwamnati.
Muna jira kowaye zai zo ya zo ya mana bayani, mu muna son kuɗin mu yau, mun gaji. Ai ba magana sake su, ko kwana za mu yi a nan, muna nan insha Allah.
Kuma za a ji cewa ƙungiyar lauyoyin Najeriya NBA a takaice shiyar jihar Borno ta yi tur da matakan da sojoji ke ɗaukawa a Maiduguri. Dr. Sa'id Ahmad Dukawa kuwa fashin baki yayi kan yawan barazanar tsige gwamnoni a majalisun dokoki a ƙurarren lokaci, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya tukunna.
Masu sare, assalamu alaikum. Karo na farko, ɗauruwar mutane suka bi titi babban birnin Burundi, wato Bujumbura, domin zanga-zanga nuna ƙyamarsu tun bayan juyin mulkin da bai nasara ba a ƙasar cikin satin da ta gabata. Wakilin wannan gidan rediyo Gab Jeslo ya rawaito cewa sojojin ƙasar sun ɗauki matakan tsaro masu tsaurin gaske domin hana zanga-zangan nuna ƙyamar gwamnati. Masu zanga-zangan dai sun taru inda suka saba taruwa cikin birnin, suna cewa yunkurin sake tsayawa takara da shugaba Pereira Nkurunziza yake yi ya saba wa dokar ƙasar. A lokutan baya dai masu zanga-zangan sun yi ta jifar 'yan sanda da baya kana sun sa shingaye sun tsara hanya, yayin da 'yan sanda suka mayar da martani ta harba barkonan tsohuwa da harsashi mai iya kashe mutum. Sai dai an ga sojoji sun tsaya tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda domin hana barkewar tanzoma tsakanin bangarorin guda biyu.
To Ladan, mayakan 'yan Shi'a sun dumfari wajen birnin Ramadi na ƙasar Iraki a jiya Litini, bayan da Firaministan ƙasar Haidar Al-Abadi ya nemi ƙarin goyon baya sakamakon nasarar da ƙungiyar ISIS ta samu. Sai dai gamayyar jami'an tsaro ne ka iya agazawa wajen ganin an sake ƙwato lardi na Anbar. Domin kuwa ko a gamayyar jami'an tsaro na haɗin gwiwar sojojin gwamnati ne da aka yi amfani da su a lokutan baya aka samu damar ƙwato birnin Tikrit. Yanzu haka dai sojoji da mayaka na sa kai sun ɗunguma zuwa Ramadi ranar Lahadi, sun sake haɗewa waje guda a can a gabashin gefen birnin ƙasar. Suka ce sun yi haka ne kuwa domin hana 'yan ƙungiyar ta ISIL kutsawa cikin birnin Bagadaza. Fadar White House ta ce shugaba Obama yana samun bayanai akai-akai game da yadda al'amura ke gudana a sakamakon wannan faɗan. Mai magana da yawun fadar ta White House Eric Schultz ya jaddada cewa Amurka na goyon bayan Iraki domin ganin ta sake ƙwato Ramadi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama ya ce daga yanzu gwamnati za ta hana amfani da kayan soja ga jami'an tsaron da ke aikin tsaro na gundumomi ko ƙananan hukumomi, domin hakan yana zamewa wata barazana ga jama'a da ma aikewa da sakon da ba shi ne ba. Sayalin da Shugaba Obama ke magana a Candef a New Jersey jiya Litini ya ce yawancin waɗannan kayayyakin an yi su ne domin amfani da su a bakin daga, amma ba a kan tituna ba. Wannan kalami na Shugaba Obama ya biyo bayan abin da ya faru ne a Ferguson, Missouri da Baltimore a cikin jihar Maryland. Shugaba Obama ya ce Amerikawa ba za su ce 'yan sanda su shawo kan matsaloli ba, alhali mu sauran jami'an gari ba su samu wani abu game da hakan ba. yace wajibi ne sai al'umma ta taimaka wajen ganin an shawo kan matsalar nuna bambanci kafin komai ya tafi daidai. Shugaba Obama ya jaddada kokarin da Kandev din ke yi domin ganin an samu raguwar ayyuka a sha tare da inganta harkokin tattalin arziki a yankin ga mazauna wannan wurin. Shi dai Kandev din na nan gabashin birni ne da yayi kaurin suna wajen aikata ayyukan ta'addanci.
To ladan wata babbar jami'ar diplomasiyar Amurka ta buƙaci a gaggauta kawo ƙarshen karya dokar dakatar da buɗe wuta a gabashin Ukraine wanda aka cimmawa. Ta ce yarjejeniyar da aka cimmawa tun a watan Fabrairu kullun take yi. Mataimakiyar sakataren harkokin waje mai kula da ƙasashen Turai da yankin Asiya Victoria Nuland ta yi magana jiya Litinin bayan da ta gana wato ta gama tattaunawa da jami'an ƙasar Rasha a Moscow. Ta yi hasashen cewa Rasha ce take mara wa 'yan aware baya na gabashin Ukraine kuma wanda hakan shi ne umul haba'isin yawancin karye wannan yarjejeniyar. Kana ta buƙaci a bar ƙungiyar Turai ta masu sa ido da su samu kaiwa ga inda ake karye waɗannan alƙawuran domin gane wa idansu yadda abubuwa ke faruwa. To sai dai sautari Rasha ta sha karyata wannan zargi da ake mata. Wannan karya alƙawarin dai ya yi dalilin mutuwar sama da mutane 6,100 a cikin watanni 13 da suka gabata. To labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Nasir Adamu Alhikaye ke tafa da ƙarin bayani kan wasu miyagun da aka damƙe a faɗin ƙasar ciki har da masu kashewa da shan jinin mutane.
I have never killed, I have never been involved in any act of terrorism.
Ban taba kashe kowa ko aikata ayyukan ta'addanci ba. Na ma fito ne daga zanta da kwamishinan 'yan sanda na Ido don taimaka musu kan wannan binciken aka damƙe ni. Ɗaya daga mutum 11 Mr. Salaku Adebowale da rundunar 'yan sandan Najeriya ta nuna manema labaru da ake zargin su da ayyukan tsafi, kashewa da sace mutane. Waɗanda ake tuhumar dai da aka damƙo daga jihar Ido na cikin wata ƙungiya ce da ke da'awar kare muradun baƙar fata, amma 'yan sanda suka ce suna fakewa ne da hakan wajen kashe mutane da ayyukan tsafi. Mr. Adebowale ya ce wasu ɓata gari sun karkatar da akalar ƙungiyar tasu zuwa ga ayyukan tsafi. Amma duk tsawon shekaru 17 da ya yi a harkar ya ce sam bai taɓa shan jinin waɗanda ba su ji ba su gani ba. Mataimakin jami'in labarun rundunar 'yan sandan Najeriya Umar Shalang ya yi ƙarin bayani.
Yanzu kaga dai an fara da Edo, to kuma akwai irin waɗannan jihohi kamar Rivers da Akwa Ibom da wasu jihohi dai na kudancin Najeriya wanda suka yi ƙaurin suna da irin wannan mugun abu. An kamo wasu mutane wanda su ne shugabannin wannan abubuwa, kuma an samu abubuwa da yawa a hannunsu kamar su makamai. Hotuna na wasu mutane wanda suka samu RIP, wato ma wanda ake kaman ma ba su mutu ba ana tsammanin su kashe su.
Jihohin kudancin Najeriya na fama da matsafa, inda arewa ko matsalar sace mutane ne ta kunno kai baya ga fashi da makami da masu sace shanu. Shehu Aljanna daga 'yan sintirin fararen hula da ke taimakawa jami'ai kama masu laifin da nuna korafin haɗin kan wasu shugabannin Fulani a lamuran sace shanu, musamman ma dai a jihar Nasarawa.
To sabila haka ni abinda nake faɗa abu ɗaya ne, Fulanin da aka sace shanun su duk wanda aka ɗibi waɗannan dukiyar nasu, tunda sun tabbatar ma mai martaba sarkin lafiya cewa za su dawo da dukiyar, kuma za su dawo da ɓarayi, kuma za su fito da makamin ɓarayi, shikenan sai kowa ya yi list wanda shanun su suka ɓata Abuja, Kaduna, Neja, Taraba, Filato, su kama Ardo ko kuma su kama sarkin mai martaba sarkin lafiya, tunda shi Ardo shi ya tara sarakunan ya gaya musu cewa na su dawo da barayi kuma na su dawo da dukiyar mutane. Sabila daga mu ya hucitar da mu kar mu shiga jejin.
Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Umar Shalang ya ce za a gurfanar da masu laifin gaban kotu. Sai dai
muna da babban matsala da yake duk yawanci kotunan nan suna yajin aiki har yanzu. To muna nan dai muna duba mu ga yadda za mu yi, kuma da yake babban mu take haƙƙinsu ba.
Daidai lokacin da tashin bama ba mai ke lafawa, tsoffin hanyoyin laifi na ƙara kullowa da kan yi barazana kan dukiya da rayukan al'umma. Misalin wani ɗan canjin kuɗi a Abuja, Usman Hamza, da fitowarsa daga banki a Maraba, ya hau babur da kuɗi, barayu ko suka banke su da mota, da hakan yi sanadiyar mutuwarsa da karyewar bayan direban babur ɗin. Nasura da Maili kayamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
gaida Nasiru. Kafin mu ci gaba, sai a dan saurari wannan. Gaida ala yanzu kuma sai Niger wato jahar Niger inda tsafin kansaloli suka yi garkuwa da wasu jami'an gwamnati saboda haƙoƙin su da suka ce ba a biya su ba. Mustafa Nasiru Batsari gare ka.
Tsofaffin kansaloli a jahar Niger sun gudanar da wata zanga-zangar neman biyan su wasu kuɗaɗe da suka ce suna bin gwamnatin jahar. Zanga-zangar dai da aka yi ta a harabar ma'aikatar ƙananan hukumomin jahar ta kusa zamewa tarzoma, domin kuwa har kansalolin sun share yinin jiya Litinin suna tsare da wasu manyan sakatarorin ma'aikatar ƙananan hukumomin a wani ɗakin taro da ke ma'aikatar. Honorable Yahaya Shehu shine shugaban ƙungiyar tsofaffin kansalolin a jihar Niger ga abin da yake cewa.
Famsec din ne guda biyu mun tsare su ne akan bayanin su bamu gamsuwa, sun ce a kira wani bamu san wanda suka ce a kira ba. Muna jira kowaye zai zo ya zo ya mana bayani, mu muna son kuɗin mu yau, mun gaji.
Garkuwa da su kenan.
Eh,
yanzu zuwa yau sai za ku sake su in ba kawo kuwa.
ai ba magana saki su ai sai sun aika a kira muna nan ko kwana za mu yi anan muna nan insha Allah
mun zo ne mu bi hakkin mu haki ne wanda tun lokacin da muka shiga ofishin mu da wata uku ya kamata a ce an biya mu kudin nan har mun gama mun sauka yanzu wata na 8 ake nema ba a biya mu kudin mu ba kowannen mu anan yana bin gwamnatin jihar Niger miliyan 3,500 da za a biya mu haki
nan gunawa kenan a Niger
mu 274
wasu daga cikin kansilolin dai sun yi karin haske akan wannan batu
suna Hurbo Idris Shehu from Magama local gamban wata wurin 8 ke ga yanzu ga wasu mu bashi wasu mu suna kotu akan maganganun bashi
sunana Aule Isa Mashegu babban Rami Ward bayanan mara za mu yi Allah ya rigai ya mishi sakayya ya nuna mishi cewa rashin cika alƙawali ma yana da illa bai bari ba sai lahira tunan duniya Allah ya jarrufi talwa ya gwada mai
a kokarin da nayi domin jin ta bakin commissioner ma'aikatar kananan hukumomin jihar Alhaji Yusuf Tagwai da wannan dambarwa ke karkashin ofishin sa amma lamarin ya ci tura to sai dai ga abinda sakataren gwamnatin jihar Alhaji Idris Indaku ke cewa a lokacin da na tuntube shi ta waya akan wannan badakala
sun yi garkuwa da wasu a wasu farmsec guda biyu okay wannan wata laifi suka yi ma dai a takeice
har yanzu a hada wannan rahoto dai babu wani alamu na shawo kan waɗannan kansiloli al'amarin da ke nuna cewa akwai sauran rina a Kaba Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
ana turka turka saboda kudi sakalin da kan mutun ya janye wando dan saboda kudi sakalin da dan da ana ma kai naushi saboda kudi sakalin da dan da mudu ba sakalin dan adam mu gani sakalin da dan mutun yana kallon banza saboda kudi sakalin da dan mutun yana diban fara'a saboda kudi
wannan haka ne kuma a gaida na batsari yanzu kuma sai jihar Borno inda kungiyar lauyoyin Najeriya shi jihar ta kira taron manema labarai ta yi Allah wadai da abinda ta kira matsin lambar da jami'an tsaro ke wa mutanen gari a maimakon su tunkari miyagu kai tsaye bayan taron shugaban kungiyar Barisa Abdulwasiyu Alhaji Alfa ya yi karin haske ma wakilin mu a Maiduguri Haruna Dauda kamar haka
Heto makasudin abin da ya sa muka kira wannan taron mun lura cewa mutanen garin nan masu hakuri ne saboda haka mutane sun samu dama suna cin zarafin su kaman sojoji alal misali rikici ya faru a ƙasa ko a jaha ba inda ya kamata a sa doka ya wuce awa 24 mutane suna da incin su fita su yi motsin su amma an ka lura ranar Laraba an sa kofi na awa 24 Alhamis ba fita mutane sun fito ranar Juma'a da safe aka sake mai da su aka ce kofi bai kare ba to mu abin da muka lura shine bayan hakan ya faru mun koma mun dubi takardun mu na dokokin Najeriya gaba daya muka lura ma cewa shi soja ma bai da hurumi ma a cikin mulkin demokradiya soja yazo ya ce mutane ba za su yi musu ba ƙarya ne bai da power bai da hurumi bai da doka ya haka
sun ce sun dauki wannan matakin ne saboda kare jama'a har sai maganan cewa akwai da suka yi yunkurin shigowa da wasu babu mai a jikin su shi yasa suka dauki wannan mataki don kare lafiyar jama'a da kuma dukiyar jama'a
kare lafiyar jama'a da dukiyar jama'a yana da hanya da yawa ai yau ka ce mutane ba za su yi motsi na awa 48 bayan awa 48 ka ce mutane daga karfe 8 in suka fita za su koma gida karfe 5 wani kare su suke so kai ai kare mutane wai a kore mutane cikin gida saboda a kare su is a lazy way of defending the people mutane kansa ya kamata su fito su yi harkan su suna da tabbacin cewa sojoji suna nan za su kare su ba wai za a kora su gida sojoji kadai su zo na kan hanya ba wanda in yaki yazo su ma su gudu
magar kamar takaita zurga zurgan nan yana taimakawa
shi soja bai da hurumin takaita zurga zurga shi zurga zurga na dan adam shine ake cewa right of movement yana cikin kundin tsarin mulki ne a cikin chapter 4 na 1999 constitution din Najeriya ba wanda yake da hurumin ya dauke ta
idan har suka ki janye wannan mata ko kuma doka da suka yi kamar wani mataki za ku doka nan gaba
ai tabbas daga mai gidansu a sama har kasa karan su zama zuwa kotu ai ba su karfin kotu ba zamu je kotu ta gaya mana cewa shi soja a cikin demokradiya da akwai gwamna kuma ba emergency zai iya hana mutane zurga zurga talakawa muke da shi a Borno wanda sai sun fita suke za su ci abinci, wanda kace mai yaje kwata karfe 8 ko yaje kasuwan danyen kaya karfe 8 kamun ya ibo kaya da irin gosulo da kaga ake nan zai dawo karfe 10 yoshe zai shin fada yayin ciniki ya tattara kayan sa ya koma kamun karfe 4. Shi wannan kofi da kaga ne hanya ne na sojoji su samu taro da kobo, saboda idan karfe 7 lokacin da suke da dokan karfe 7 kamun karfe 7 in sun rufe hanya suna karban 200,000 a hannun mutane. Ka taba ji an kai wani kotu saboda ya saba wannan doka?
Kai magana karam ba ka san jihar Borno da gwamnoni biyu ba, gwamna ɗaya kuka sani, me kake nufi da haka?
To na ga kaman akwai gwamnoni biyu ne a jihar Borno, wani gwamna yana gwamnan House wani kuma yana can Barak yana issuing doka. Dokan da gwamnati ta kamata ta yi issuing ta jihar Borno sojoji ne suke maganarta. Idan ka je da maturu in an ce ba motsi, special adviser na gwamna on media shike fitowa ya ce ba motsi a jiha daga state government, ba wai soja daga sabon division da kakinsa ba zai zo ya ce mana ba motsi. Idan yana so ya kafa doka a Borno sai ya tube kakinsa ya tsaya siyasa, an zabe sa gwamna sai ya kafa doka, mun yarda da wannan, amma a matsayin sa na yanzu bai sai kafa mana doka mu bi ta ba.
Dan kare kamar ko lokacin da aka kawo hare-hare bariki na giwa da treaty da ma wasu barkokin, akwai irin waɗannan doka na takaita zirga-zira ko kuma hana ma fita a wancan lokaci, kamar kuna gani wancan doka da suka kafa ba gani ya rage irin hare-haren da aka kai musu a wancan lokaci?
Kai Allah ne ke kare mu fa Maiduguri ba soja ba. Allah ne ke kare mu a Maiduguri ba soja ba. Mu mun amana cewa Allah ne ke kare mu. Idan da ta sojoji ne su da suke gudu. Hana zirga-zirga ba mu kishi ba idan za a bi shi bisa ka'ida. Bombe tashi a Yobe ba? An hana mutane Yobe fita. Duk Najeriya Borno ne ake shiga gida karfe 5. Duk Najeriya Borno ne ake shiga gida karfe 7. A wani doka? Ba kuma wani threat na security da zai bada tasir da hankali cewa lalle ya kamata a sa wannan doka. Babu shi.
To
karshe mafita shi ne, shi soja ya kamata ya san shi soja ne, shi mai gadin mutane ne, ya san cewa sun samu zaman lafiya, ba mai sa doka ma mutane su bisa ba ne, shi zai bi mutane ba mutane za su bisa ba, shi ne mu abinda muke fada.
To a gaida dan mutan biyu. To yayin da Najeriya ke shan yabo kan gudanar da zaɓe da kyau, sai ga shi kuma majalisun dokoki a fadin ƙasar sun shiga barazanar tsige gwamnonin jihohi a ƙurarren lokaci. To koyaya Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na jami'ar Bayero da ke Kano ke fassara hakan a hirarsa da sahabu Imam Aliyu?
Gaskiya ne.
Mm.
Idan mun ka san wato ba dan Allah ai aka haƙura aka samu canjin gwamnati ba, duk abin da za a yi a gaba a samu canjin gwamnati ba sai da aka yi shi, sai da izamana wato ya an kai makura wani abu da suke fatan watakila iyo ya faru don ko a ƙin zaɓen ko kuma an yi a murɗe shi abin ya gagara sannan suka sallama. Don haka ba abin mamaki ba ne yanzu wannan kwangaba kwambayan da suke nuna alamar kaman ma sai sun ga dama za su bayar da mulkin, saboda haka magana ce ta ‘yan ƙasa su ci gaba da jajircewa da masu addu’a su yi, masu ɗaukan mataki su ɗauka, sannan kuma ƙasashen waje da abokan Najeriya da suke mata fatan alheri kuma su ci gaba da sa ido da bibiya har sai an ga an rabu da bukar.
Kuma ga harkar su ‘yan majalisa da aka yi bayani da sauransu, zan kaddara cewa ganin yadda zaɓe ya tafi ƙasa da mako, ƙasa da wata guda kafin a tafi, in ma wani zargi ake yi gwamna za ka zaci cewa za a harhaɗa duk wata tuhuma da ake masa a aje tun da alabar shi in ya sauka wannan rigar kariya da ake takama da ita babu ita, sai a miƙa hukumomi irin su EFCC za su gudanar da bincike da sauransu. Amma menene rashin haƙuri da ake nunawa ɗin nan? Sai ya ɗaura mutum kai ya ce to ya al'amarin Najeriya yake ne.
Ka san idan rashawa ta shiga cikin al'amari, wato ba abin da ba za ka gani ba. Duk maganar ba ta wuce ta rashawa ba, watakila wasu kuɗaɗe suke nema a hannun wato gwamnonin su ‘yan majalisar bai ba su ba, saboda suna ganin tafiya za ta ƙare, saboda haka suke son ta hargitsa shi, lalle ko su kenan kuɗin alalitar gwamnati ya ɗauka ya ba su. Don haka ba za su bi wannan matakin da kake tunani ba na gyara, na cewa in dai har gyara ake nufi, al'ummar ake nufi gaba ɗaya, shi kenan sai a bari su sauka sai a miƙa jawaban tun da dai sun sake har lokaci ya yi ba su tsige shin ba. to da sai kuma su mika gurin waɗanda za su wato bangaren shari'a kenan. To amma tunda indai rashawa ta shiga ciki to shine zaka ga irin waɗannan abubuwan na ban mamaki.
Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na Jami'ar Ado Bayero da ke Kano ke fashin baki kan take-taken 'yan majalisu a baya-bayan nan. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Ni Abubakar Umaru daga Jamhuriyar Nijar, mazaunin Birnin Accra, Ghana. Sabon shugaban ƙasa Buhari, da ƙoƙari ka je cikin garin da Maturu ka gano kai masa ta'aziyya abin da ya same su, don kuwa kar a yi irin na tsohon shugaba Jonathan. Yanzu zai kam ta aka ce a sama za ka ja duniya gabaki ɗaya, ita ce a Najeriya mu, saboda Najeriya duniya ce. Sai ka gani a zage ka kana nan kuma su kyale, sai ka ɗauki haƙuri da jama'a da yara da wane ne da wane ne, mutane da yawa za su yaba maka kuma mutane da yawa za su zage ka, sai dai ka yi haƙuri jin tabari. Amma ni abinda nake fatawata yi ƙoƙari in Boko Haramun nan Allah ya kama maka ka ciwo kansu a fatattake su yadda can Nijar za kamar da tari suka kama ma jin tagudala ya yi ɗan abin da ya yi. Kai kuma yanzu kai ne ka hau ya yi ƙoƙari in Allah ya da a yi musu abin da za a yi musu. Allah ya sauƙaƙe mana a dukkan Najeriya tashin hankali da yake faruwa a Najeriyan mu. Allah ya shi mana magani, Allah ya ƙara kare mu dukkan sharrin mai sharri.
Assalamu alaikum Murya Amurka, mai magana Babangida Bigoy daga daɗin Kwajar Plateau State. A yau na so in yi tsokaci ne dangane da umarnin ceto na 'yan sanda na Najeriya da ya bayar kan cewa a cire shingaye daga kan hanya. Hakika mu mun yi farin ciki da wannan umarni na shi, saboda shingayen nan abubuwan da suke haddasawa suna da dama. Wani lokaci za ka ga mota ta zo ta da ke wannan abu, za ka ga an yi asarar rayuka da ɗimbin dukiyoyi mai yawa. Sannan kuma suna fakewa jikin wannan shingayen suna karɓan na goro a hannun dabbobi. Mutum ko da ya ɗauko kayan laifi ba za su tambaye shi me ya ɗauko ba, kafin ma inda za su karɓi kuɗin su karɓa. A'a, su duk abin da ya ɗauko a motar nan inda sun zo wurin, inda ya zo wurin kawai duk abin da ya ba su da ba su wuce ba su gudunmawa.
To yanzu kuma ga na Talatu ya dawo da labaran duniya a mun fa'a takaice.
Babban jami'in kula da harkokin da ke nasaba da kasashen waje na kungiyar tarayyar Turai, Federica Mogherini, ya ce kungiyar za ta samar da wani shiri na musamman na sojan ruwa a tekun Bahrain. Jami'in dai yana magana ne jim kaɗan da kammala taron ministocin tsaro da na harkokin kasashen waje na kungiyar ta tarayyar Turai. Ya ce akwai buƙatar samar da wannan tsarin cikin gaggawa domin ko watan Yuni na dab da kamawa, kuma kowa ya san lokaci ne na hutu da yawan zirga-zirga. Ya ce yayin da wannan lokacin ke tunkarowa ana samun mutane suna ƙara yawan tafiye-tafiye.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Maladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni gabatar da shirin, da CD wanda ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa ku ƙarasa wato kuna lafiya ko kuma ƙarasa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.